ƙasa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Suleiman ya race tare da Hanifa Kabir Isa. Muka sake dawowa a cikin shirin mu na ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Talata 14 ga watan Yunin 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta ce ta shirya chat don gudanar da sahihin zaben gwamna a jihar Ekiti dake gudu maso yammacin ƙasar.
Duk tsare-tsaren da ya kamata hukumar zabe ta yi na tabbatar da cewa an yi zabe mai inganci a jihar Ekiti mun yi an kawo kayayyakin aiki na zabe mun dauki ma'aikatan da su gudanar da zabe an horar da su.
Za kuma ku ji cewa a Najeriya kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na Asman Air ya mayar da martani ga yunkurin gwamnatin jihar Kano na kin amincewa da kamfanin domin jigilar alhazan jihar. Kuna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustafa Nasiru Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Niger. Amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, katika kun labarin duniya. Kwamitin Majalisar Wakilai da ke binciken tazumar da aka yi a Majalisar Dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun bara ta ce ta dage zaman da aka shirya yi a ranar Laraba. Sai dai ba a bayyana dalilin dage zaman ba, kuma har yanzu kwamitin zai ci gaba da sauraron karar a ranar Alhamis. A zaman da aka yi a ranar Litinin, an gabatar da shaidar faifan bidiyo da tsohon babban mai shigar da ƙara na Amurka William Barr da wasu da yawa daga fadar White House da mataimakan shugaban ƙasar na wancan lokaci Donald Trump suka ce sun sha faɗa masa cewa zarginsa na maguɗi a zaben 2020 ba shi da tushe balle makama kuma ya sha kaye a zaben da aka yi. Barr ya ce da yawa daga cikin ikirarin da Trump ya yi na cewa an tafka kurakurai a zaben gaba ɗaya na bogine da wauta. Kididdiga ta nuna cewa da yawa daga cikin magoya bayan Trump na ci gaba da amincewa da ikirarin ƙarya da ya yi cewa shi ne ya lashe zaben. Jami'an Ukraine sun faɗa a yau Talata cewa dakarun Rasha sun lalata gadar ƙarshe da take kaiwa ga Severodonetsk. Lamarin da ya katsa hanyar da ake amfani da ita wajen kwashe fararen hula da har yanzu ke gabashin birnin wanda ya kasance wuri da aka fi mayar da hankali a fafatawar da ake yi a 'yan kwanakin nan. Rundunar sojin Ukraine ta faɗa a cikin wani sabon bayani game da rikicin cewa sojojin Rasha na ƙoƙarin samun wurin zama a tsakiyar birnin. Magajin garin Severodonetsk Alexander Stryuk ya ce duk da yunkurin da Rasha ta yi na mamaye birnin, sojojin Ukraine sun tsaya tsayin daka. Gwamnan yankin Sahi Hadai ya faɗa jiya Litinin ta wayar tarho cewa sojojin Rasha ne ke da iko da kusan kashi 70 na Severodonetsk. Yana mai cewa ana ta kai hare-haren sama akan kamfanin na sarrafa sinadarai da ake kira da Azot a birnin. Jami'ai a Pakistan na shirye-shiryen ba wa tsohon shugaban sojin ƙasar Pervez Musharraf da ke fama da rashin lafiya damar komawa gida daga gudun hijira na ƙashin kansa, in ji majiyoyin gwamnati. Jirgin ɗaukar marasa lafiya zai dawo da Musharraf daga asibitin Dubai a haɗaɗɗiyar daular Larabawa bisa amincewar iyalansa da likitoci, kamar yadda majiyar ta shaida wa muryar Amurka. Ba a bayyana ainihin ranar da janar ɗin mai shekaru 79 mai ritaya zai isa Pakistan ba. Iyalan Musharraf sun wallafa a shafin Twitter ranar Juma'a cewa yana kwance a asibiti makonni uku da suka gabata saboda fama da rashin lafiya. Firaministan Koriya ta Kudu ya yi gargaɗi a yau Talata cewa katsewar jigilar kayayyaki da ake samu sakamakon yajin aikin da direbobin manyan motocin dagon kaya ke yi a faɗin ƙasar na iya yin mummunar illa da ba za ta gyaru ba ga tattalin arzikin ƙasar. Yajin aikin da dubban motocin dagon kaya suke yi a Koriya ta Kudu ya shiga kwana na 8 a yau Talata, kuma ya haifar da cikas ga harkokin sufuri da samar da kayayyaki wanda ya janyo asarar dala biliyan 1.2 a cewar jami'ai. Ma'aikatar sufurin jiragen saman ta ce motocin dakon kaya na ci gaba da haifar da tsaiko wajen jigilar kayayyaki kamar karfe, siminti, sinadarai da kuma tayoyi. Masu yajin aikin dai sun yi kira da a tsawaita matakan wucin gadi da ke tabbatar da mafi karancin albashin sakamakon tashin farashin man fetur. Masu motocin dakon kayan sun gana da jami'an gwamnati sau da dama, amma kowanne taron ana tashi ba tare da an samu nasara ba.
Da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dokta shirye-shiryen gudanar da babban zaben Najeriya a baɗi, hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta ce ta shirya tsaf don ganin ta gudanar da sahihin zaben gwamna a jihar Ekiti da ke kudu maso yammacin ƙasar. Yayin jawabinsa a taron masu ruwa da tsaki kan zaɓe a Ado Ekiti, babban birnin jihar, shugaban na INEC Farfesa Mahmud Yakubu ya ce hukumarsa za ta tabbatar ƙuri'ar mutane ita ce za ta baiwa duk wanda ya ci ba tare da aringizo ko magudin zaɓe ba. Wakilin murya Amurka Alhassan Bala na da cikakken rahoto daga jihar Ekiti.
Jihar Ekiti da ke kudu maso yammacin Najeriya na cikin jihohi shida da ake gudanar da zaɓe ba lokacin babban zaɓe ba a Najeriya. A ranar Asabar mai zuwa ne dai masu zaɓe za su je rumfunan zaɓe a jihar don zaɓen gwamna da zai jagoranci jihar na shekaru hudu. Cikin shirye-shiryen ganin an gudanar da zaɓe lami lafiya, hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya INEC ta haɗa taron masu ruwa da tsaki kan harkokin zaɓe a Ado Ekiti babban birnin jihar don tattaunawa tare da baiwa juna shawara don ganin an yi zaɓen cikin kwanciyar hankali. Yayin hira da muryar Amurka, shugaban INEC Farfesa Mahmud Yakubu ya ce hukumarsa a shirye take don ganin an yi sahihin zaɓe.
Duk tsare-tsaren da ya kamata hukumar zaɓe ta yi, na tabbatar da cewa an yi zaɓe mai inganci a jihar Ekiti mun yi. An kawo kayayyakin aiki na zaɓe, mun ɗauki ma'aikatan da su gudanar da zaɓe, an horar da su, duk dai matakan da ya kamata mu ɗauka mun ɗauka. To amma in wannan abu zo ƙarshe, kafin a yi zaɓe mukan yi wannan taro don mu ji shawarwari kuma da su masu ruwa da tsaki za su bamu na yadda za a inganta wannan shiri da muka yi. To abin da ya kawo mu yau kenan, kuma mun yi bayani alhamdulillah kamar ga dukkan alamu sun gamsu.
A nasa ɓangaren babban speta janar na 'yan sandan Najeriya alkali Usman Baba ya ce akalla 'yan sanda 17,000 ne za su yi aikin tabbatar da an yi zaɓe ba tare da wani tashin hankali ba.
Mun shirya 'yan sanda wajen 17,000 saboda mu zo mu duba shanin election din a cikin ba wai duka aikin din election din kawai bane, wato akwai wanda kila ba za su zo a yi election din lami lafiya ba, shi yasa muke so mu kawo mutane da yawa mu duba yadda za mu je kowane polling station kuma mu duba yadda za mu hana wasu abubuwa da za a lankaya da siyasa ko ta sata ko ta wani abu daban ko ta wani tashin hankali.
'Yan takara da ma shugabannin jam'iyyu daban-daban sun nuna amincewarsu da shirye-shiryen hukumar zaɓe mai zaman kanta, duk da cewa wasu mazauna jihar na cikin zulumi saboda matsalar tsaro da ke addabar jihohi masu makautaka da Ekiti. Alhassan Bala, sashen Hausa na murya Amurka daga Ekiti, Najeriya.
Madalla, a gaida Alhassan Bala. Har yanzu muna Najeriya, inda kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na Asman Air ya mayar da martani kan yunkurin gwamnatin jihar Kano na kin amincewa da kamfanin domin jigilar a hazan jihar, kamar yadda hukumar kula da ayyukan hajji a kasar ta amince. Mahmud Ibrahim Kuri, wakilin muryar Amurka, ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Kano.
Jimlar kamfanonin jiragen sama uku ne hukumar alazan Najeriya ta amince su yi jigilar alazan kasar su 43,000 zuwa ƙasa mai tsarki domin aikin hajjin bana. Kamfanonin sun hada da kamfanin Flyers da Max Air da kuma Azman Air. Yayin da aka kaddamar da jigilar alhazan kasar a makon jiya, rahotannin bayan nan na nuni da cewa wasu daga cikin jihohi da suka hada da jihar Kano sun bayyana kin amincewa da kamfanin jiragen sama na Azman Air. Alhaji Abba Muhammad Danbata da ke zaman sakataren zartarwa na hukumar alazan Kano na cewa
magana ta aikin haji ta ayin jihar Kano shine wadanda muka jarraba shekara hudu a jere ba tabu tangarda ba muna nan akan wannan matsaya kuma bamu ga bamu taba rubutawa azumin takarda ta invitation ko kuma ta bukata ko kuma indication interest cewa za su yi mana aikin jigilar alhaji na wannan shekara ba
tun da magana gida din nan dai kullun kowa ita yake kamar lokaci yayin da za a ce Kano ta gwada shi azumin
to idan kai wannan magana shi kansa mai kamfanin matsaya da kuma kamfanin kusan dukkan harkokin su na yau da kullun da ofisin a jihar Kano yake kuma ina son tabbatar masa kai 99.9 na ma'aikatan mas da yan jihar Kano ne kamar yaki da mas 2018 mun yi da su da 19 an samu kwarewa da kyautatawa na zai bakin Allah ba su bata mana ba kuma ga wani dalili da za a sa wani wanda ba ni na zaba ba kuma hurumin jiha ne da ta zabu kan dalilin da zai mata wannan
sai dai Alhaji Lawan Suleiman da ke zaman babban manajan aikace-aikace na kamfanin Azumin Air ya ce tun yi suka fara jigilar alhazan da hukumar kula da ayyukan haji ta Najeriya ta amince su yi safarar su zuwa Saudi Arabia su fiye da 7,000 a jihohi daban-daban na Najeriya daga cikin su kuma akwai jihar Kano da adadin alhazanta ya zarce 2,000
mu dai babu wani da izo da mun ci dai ko rubutu ko faɗa mana cewar ba za a yi masa aiki ba mu dai ba mu ji ba kwanan lokacin tauna da shi sai aka kuma muna neman furta mu muna kan bakan mu da shirye-shiryen mun gama komai lokacin da muke jira ya zo samun mutane insha Allah mu dauka
jimlar alhazai nawa ne ita na kwanta baku daga jihar Kano misali
2,624 ni kuma tana 2,932 sai yobe tana 1,012 sai am forces da suke Lagos suna da 282 muna total wajen 7,920
da na cincinci kakakin hukumar alhazai ta Najeriya Hajiya Fatima Usara ta ce ba ta da wata masaniya dangane da sauyi akan hukuncin hukumar na baiwa kamfanin azumin jigilar alhazan na jihar Kano
azumin ne aka ba ai mai ma process akai jiragen sama da kuma cihohi da aka allocate kowanne
babu wani abu da ya biyo baya kenan a hukumance ko a wurin ku
a wurin mu ni da iya sani na ba wani abu da ya biyo baya
Rautanni sun ce da yammacin yau ne aka tsara gwamna Abdullahi Umar Ganduje zai kai wata ziyara ofishin hukumar alhazai ta ƙasa ziyarar da wasu ke alakantawa da ƙoƙarin tausasa hukumar ta amince da bukatar gwamnatin jihar Kano ta kwace jigilar alhazan jihar daga kamfanin jiragen sama na Azumin Air duk kuwa da cewa mamallakin kamfanin ɗan asalin jihar Kano ne Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
An gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC masu sauraro yanzu kuma ku dan shakata da wannan
bin share aba
walle walle wana ta dauke kawa kiya kiya magana gobe ba mu niwa idan mu ne yau magana gobe ba mu niwa ina mugunta domin bazan ta kai mu ga ciwa dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba wata rana akwai ata shuba shi ne ba
walle walle wala ka dauki kama kariya kariya mune magana gobe ba mune ba
idan ka lura ai wa'adin ka zai kare fa bai kare ba ka tabbata akwai mutuwa fa in kai zalunci a lahirar ka za ka gani fa wala kiri ba za ya kyala zalunci ba
walle walle mana ta dauki kama kariya kariya mune magana gobe ba mune ba mutum ma magunci bai yi kama da jagora ba dan ya samu ba za ya tausa al'umma ba kurin sa kawai shi ya tara arziki dan zamba baki shi ba
walle walle wala ta dauki kama kiyara kiyara
Dalla. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustafa Nasiru Batsari ya hada mana.
A yayin da damana ta kankama a sassa daban-daban na yammacin Afirka, a Najeriya dubban manoma ne suka shiga wani hali mawuyaci a sakamakon yadda 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa ke masu barazana a kusan kowane lokaci. Rahotanni dai sun nuna cewa akwai ɗaruruwan manoma a wasu ƙananan hukumomi na jihar Niger da suka bar garuruwansu da gonakinsu saboda wannan barazana ta 'yan bindigar. Malam Usman Jibril Erana wani manomi ne a ƙaramar hukumar Shiroro.
Al'amarin da muke ciki a nan yanki a al'amarin maganar tsaro, abin da yana tsakatsaki saboda har yanzu akwai matsaloli a gabanmu da yawa, saboda mutane ba dama su je gona, 'yan ta'addan nan kan bi su gona su kama su, sukan fake a bakin gona idan suka zo su kama su, sannan su nemi cewa a biya su kuɗin fansa. Mutane dai na amfani da daman ne su je gonan da gudu suna yi a tsatsaye wanda suka samu suka je, amma wasu da yawa daga ci suna nan a zaune ba su iya zuwa wuraren ba.
Kana nihin gonaki yanzu jama'a a nan ba su je gonaki suka yi shuka ba?
A'a, da yawa jama'a ba iya kama wanda ba za su iya koma wurarensu don yin noma ba. Shi yasa muna fargaban fuskantar matsalolin karancin abinci a kaka mai zuwa, saboda jama'a da yawa gaskiya ba su iya zuwa inda za su je su yi noma ba.
Da wasu bayanai na nuna kaman an yi sulhu tsakanin mutanen gari da su wayan yan bindiga, ashe abin bai yiwu ba kenan?
A'a, wannan ai sulhu da mai mugun nufi ai bai yiwu, ai sulhu da barahu ba sulhu bane ai. Kaga mutanen ma da suka yi sulhu suka koma suna amfani da haka, suna kama iyalansu suna zane da su, suna anshe musu wayoyi, idan mutum na wucewa a hanya za su iya kwace mishi mashin da kuɗin da ke aljihu, musamman mashina, saboda yanayin wuraren namu bai yiwu ya aikin da motoci. To kaga ai ba wani ci gaba a tsarin sulhu.
Na'am, to yanzu me kuke so ita hukuma ta yi?
To gaskiya akwai bukatar hukuma ta ƙara azama na wurin jibge jami'an tsaro, misali sojoji, kuma 'yan sa-kai da suke yankunanmu nan, kamar mutanen wasu special hunters da suke a Galadima kogo, suna iya ƙoƙarinsu wurin ayyukan, amma mota bai iya kaiwa wurin. So ko duk da cewa jami'an tsaron suna ƙoƙari sosai fiye da yadda ake tunani, don gaskiya sojojin da suke nan da su 'yan sa-kai din da suke Galadima kogo, da zarar sun ji wani motsi ba tsayawa suna ƙoƙari. To amma matsalar ƙarancin mashina wurin yin aikin to yana katara ne gaskiya, saboda akwai yanzu inda tunda damina ya kama inda motoci ba za su iya kaiwa ba.
Shi ma dai Malam Muhammadu Sarkin Hausawan garin Maundu a ƙaramar hukumar Mariga ya ce suna cikin tashin hankali, domin kuwa bayan garin na Maundu akwai garuruwa da dama da mazaunan su sun tsere.
Gaskiya har yanzu a garin Maundu muna cikin halin hawaye na 'yan ta'adda, wannan damanar da wayan ku bari mai noma.
Kana nihin har yanzu mutanen ku ba su je shuka ba ne ko wani hali ake ciki?
Gaskiya har yanzu mutanen mu ba su je shuka ba.
To su 'yan ta'addan suna nan ne?
Eh, zuwa suke suna dawowa.
Na'am, to yanzu su mutanen ku wani hali suke ciki to?
Gaskiya yanzu muna cikin halin hawaye na ka muka yi, ko abin da za mu su yayi mana wahala wa gari.
Yanzu kun bar garuruwan ne ko?
Kun wace mun bar garuruwan, mun wace mun bar garuruwan, yawancin mu suna kasuwa kar ba kan wani gwadu ba ta gora.
To yanzu kaman garuruwa nawa ne nan babu kowa wurin ku?
Garuruwan Allah ya yi yawa da su, akwai ita karan kanta mu wanzu, akwai bawu, akwai bakura da labi na uraga duk babu kowa.
Na'am, to yanzu ana cewa da an samu nasara wurin kaman mutane za su koma garuruwan su, koma sun koma, a ce labarin ba haka bane?
Labarin ba haka ne, ba a yi mude ba mu koma garuruwan mu ba har yau.
To me kuke so ita hukuma ta yi?
Ina roƙon gwamnatin tarayya da ta jiha da ta ƙaramar hukuma don Allah da taimaka mana da tsaro mu samu mu yi noma bana.
Hukumomin tsaro a Najeriya dai sun sha bayyana cewa suna iya ƙoƙarin su domin fatattakar waɗannan 'yan ta'adda, ko a cikin watan Janairun wannan shekara ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya baiwa sojojin Najeriya umurnin aukawa waɗannan 'yan fashin daji da suka addabi jihar Niger. Gwamnatin jihar Niger ma dai ta ce ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen yaƙi da waɗannan 'yan bindiga da suka riga suka tarwatsa al'ummomi da dama a wasu sassa na jihar Niger. Alhaji Ahmad Ibrahim Ibrahim Matani shine sakataren gwamnatin jihar Niger.
Gwamnati tana iya kokari ta tabbata cewa an samu tsaro a waɗannan wurare musamman hukumar karamar hukumar Shororo nan na abin yafi tsanani. Abinda ke faruwa shine da yake ƙauyuka din jami'an tsaro suna dan zagayawa suna dan nuna kamar abin ga to abin da ke faruwa shine idan mutane suka je gona mutanen nan sukan aje masu sukan su da nesa tako su zo su samu gona su sadu mutane suna fasan su to a wannan shine muke cewa mutane su yi hankali su yi la'akari cewa yes noma abu ne hanyar kusan rayuwa amma kuma rai ya fi komai saboda haka gurare ba wai kodina ba ne amma akwai inda abin yake da tsanani ko yansu yan ƙauyuka da yake ba su da yawa wancan ɓangaren haka kuma muna ɗan samun irin waɗannan da ƙaddama a shiyan watankwaro da waɗansu yan ƙauyuka haka su ma
Mariga local government kenan
Mariga local government domin me sun gane cewa waɗannan ƙauyuka ɗin suna ɗan jin abin gansu harshen su za su wace ko kuma su sa ɗan bangazan su abin da suke son su zaga su bi gonaki suna ɗaukar mutane saboda haka mun yi waɗannan faɗakar domin mutane su yi hankali kada mutum ya je shi kadai ya je gona ba wani irin kila waɗansu faɗaka da ya ma ɗan uwansa akwai ma abin da ake yi akan yi irin aikin gayya irin wannan su je a taya ma wannan da sauransu idan su ga mutane suna da yawa kuma a shirye suke na tabbata ba za su kawai faru a har musu haka nan ba.
Na'am wato yanzu kenan kuna dai ba da shawara jama'a su rika su daina zuwa gonaki su kadai haka su rika taruwa
su karan kansu mutanen ƙarfin sun sani kada mutum kawai gangancin ya wuce kawai gona domin ya danga sarari
to yanzu akwai kaman ƙarin jami'an tsaro da za a tura wuraren nan koko dai shawarorin da ne kawai
ya wuce shawarwari na tabbata killa banji duriyan ka ba kwana da kwanaki saboda ana samun zaman lafiya abin da ke faruwa shine wanda yake ba sai an bayyana ba jami'an tsaro suna nan suna iyaka kokari kuma su karan kansu yan ta'addan sun sani saboda haka ba kawai haka za su shigo wuri ba su karan kansu suna jin tsoro akwai jami'an tsaro wurare da yawa inda yake ba za mu faɗi cikakken bayani akan su haka kuma yes muna ƙara samun jami'an tsaro daga federal daga abuja duk suna ƙara shigowa domin a yi maganin wannan abun dama damuwar mu shine a dai samu yawancin ƙauyukan da suke samun wayannan abin ganna ta'addanci din sun samu zuwa gonakinsu domin idan mutum yana ƙauye bai je gona ba bai da abin to hankali shi tashi yake saboda wani noman shine zai ci shekara wani shine zai idan ya samu abin gan amfanin gona zai kula da iyalin shi da kuma ɗan uwansa da sauransu so saboda haka muna la'akari da wannan kuma tsare-tsaren da muke shine mu tabbata mutane sun samu zuwa gonakinsu kuma ka san irin zaman mu na irin ƙauyuka wata za ka je ka ga gida guda ko gida biyu idan suka zo da yawa kaga wannan ƙauyukan suna cikin gida biyu uku suna cikin hatsari to kuma yawanci ana yin zama irin wannan ne tun saboda zuwa gona so abinda muke jawo hankali a mutanen su bar jos zuwa gona haka ka tashi kawai da sassafe kai ka wuce gona abin ka ka dan tsaya ka dan ji bayani ko akwai wani hatsarin jami'an tsaro ko su wayannan ta'addan ko suna wuraren da kake tunanin cewa za su iya zuwa gonan ka ko kuma gonan waɗansu makwabtan ka kwana da kwanaki ba su shigo ƙauyuka ba saboda tsare-tsaren da muke yi ke kara inganta kullum shi yasa yanzu gonaki suke bi.
Tene dai masu nazari suka ce akwai barazanar samun karancin abinci nan gaba kadan a Najeriya muddin dai aka bari waɗannan 'yan ta'adda suka yi galaba wajen hana manoma yin noma a yankunan karkara. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger.
Wasanni a takaice.
A ci gaba da tankaɗe da rairaya na gasar kofin nahiyar Afirka na ƙwallon ƙafa na shekara ta 2023 a ranar jiya Litinin, kasar Morocco ta kakkaɓe kasar Liberia a Morovia a ranar jiya da ci biyu da nema a rukunin ka. A wannan rukunin Morocco na kan gaba da maki 6 sai Afirka ta kudu da Liberia da rashin ci a wasanni ɗaya-ɗaya da kowannensu ya buga. A wannan rukunin kasar Zimbabwe na da kwantan wasanni guda biyu yayin da Afirka ta kudu da Liberia ke da kwantan
wasanni ɗaya-ɗaya kowannen su.
Sai rukunin A inda a ranar jiya Super Eagle na tarayyar Najeriya ya wacike tsibirin Sao Tome e Principe da ci 10 da nema, yayin da Guinea-Bissau da Saliwo suka tashi kunnen doki da ci 2-2 kowannen su. A wannan rukunin na A na tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin nahiyar Afirka na ƙwallon ƙafa na shekara 2023 Super Eagle na tarayyar Najeriya na kan gaba da maki 6, sai Guinea-Bissau da maki 4, Saliwo tana da maki 1, yayin da tsibirin Sao Tome e Principe baya da maki 4. A wasanni biyu da kowace kungiya ta yi a wannan rukunin. A wasannin ƙwallon ƙafa na Turai a jiyane kasar Croatia ta wa kasar Faransa ci 1 da nema Stade de France na kasar Faransa, yayin da a wannan rukunin Denmark ta wa Austria ci 2 da nema. Duk da ranar jiya Faransa da ke rike da kofin duniya da ma na Ligue des Nations din na nahiyar Turai ta yi hasarar kofin na bana na Ligue des Nations, kuma ba za ta shiga karawar kungiyoyi hudu ba ko final four na ƙarshe na wannan wasanni na Ligue des Nations, saboda wasanni hudu da ta yi a wannan shekarar ta bana ta sha kashi su biyu, yayin da ta yi kunnen doki su biyu, kuma ita ce ta baya a rukuninta inda ba za ta iya kamo Denmark ba da ke kan gaba a wannan rukuni da maki 7. Hasali ma kasar ta Faransa sai ta yi da gaske a wasanni biyu da suka rage mata domin ta lashe su ko kuma ta koma a rukuni na biyu na Ligue des Nations na ƙwallon ƙafa na nahiyar Turai da ake kira a Faransanci Ligue B. Ita kuwa 'yar kasar Amurka na Elena Williams, 'yar wasan ƙwallon tennis, a yau Talata ne ta samu gayyata ta musamman daga All England Club na kasar Burtaniya domin halartar kwamfalar Wimbledon Open ta tennis na wannan shekara ta bana. 'Yar wasar ta kasar Amurka ta share shekara guda bata buga wasannin tennis ba tun tsayawar da ta yi a zagaye na farko na Wimbledon na shekara da ta gabata saboda waɗansu raɗaɗi da ta yi fama da su. Haka ma yanzu haka tsohuwar tauraruwar ta tennis ta duniya tana matsayin ta 208 a duniya, abinda ke nuna ta samu kuma baya ainun a wasan na tennis na duniya bayan shekarun baya ta kasance a cikin fara'a da nasarori da ta sha samu a wasanni daban-daban na tennis na duniya. A wasannin ƙwallon kwando ko na kasar Amurka na playoff, Golden State Warrior a cikin daren jiya ne washegarin yau sun ka banke Boston Celtic da ci 104-94 a karawar ƙungiyoyin guda biyu. A halin yanzu Golden State Warrior ne ke kan gaba da ci 3-2. Yanzu haka dai wasanni biyu ne suka rage wa ƙungiyoyin guda biyu da za su wakana a ranakun 17-20 ga wannan watan na June idan Allah ya kai mu. Haruna Mamman Bango na birnin Gwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraro yanzu sai labarai a takaice.
Kwamitin Majalisar Wakilai da ke binciken tazumar da aka yi a Majalisar Dokokin Amurka ranar 6 ga watan Janairun bara ta ce ta ɗage zaman da aka shirya yi a ranar Laraba. Sai dai ba a bayyana dalilin ɗage zaman ba, kuma har yanzu kwamitin zai ci gaba da sauraron ƙarar a ranar Alhamis. Rasha sun lalata gadar ƙarshe da ta take kaiwa ga Severodonetsk, lamarin da ya katse hanyar da ake amfani da ita wajen kwashe fararen hula da har yanzu ke gabashin birnin, wanda ya kasance wuri ne da aka fi mayar da hankali a fafatawar da ake yi a 'yan kwanakin nan. Jami'ai a Pakistan na shirye-shiryen ba wa tsohon shugaban sojin kasar Pervez Musharraf da ke fama da rashin lafiya damar komawa gida daga gudun hijira na ƙashin kansa, inji majiyoyin gwamnati.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye, da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa, da Julie Levis Gresham da ta ba da umarni, da injiniyanmu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri, mu kwana lafiya, ma'assalam.